gode masa muna neman taimakon sa, muna neman gafara sa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyuka. Duk wanda Allah ya shirya tare da babu wanda ya ce bata da shi, kan duk wanda Allah ya fitar babu wanda ya ce shi da tare. Ina shirye lallai babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai yake ba shi da abokin tare. Ina shirye lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, babu sani ko manzon sani, kira da amincin Allah ka tabbata gare shi da mutanen gidansa da fahimtansa da sauran waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har ya kwata shi alkiyama. Bayan haka muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya haɗa fuskokinmu a wannan matattara mai albarka ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wataala, Masjidul Sahaba da ke wannan yanki na ɗan magaji. Muna fatan Allah ka fara mana da sabon Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan yammaci na Juma'a daren Asaba, yau muna goma ga watan Juma'ar ula, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina. A yau tana da shekara 1445 a gidan miladiya, yau muna 24 ga watan 11 shekara 2023. Mun haɗu ne da manufa ta faɗakarwa da nasiha da jawo hankali ga kawunanmu gabaki ɗaya a kan wani take da aka sanya masa suna dalilan tabbata a zamanin fitina. Mun sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shari'a da addini na gaskiya. Manzon Allah ya zo yayi da'awa a tafarkin Allah, ya gyara duniya, ya samar da haske a duniya. Daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo, an kauda guba na jahilci, an koma zuwa ga turba na ilimi, an tashi daga cuta na kafirci, an koma kan turba na imani da tauhidi, an tashi daga bid'o'i da kirkire-kirkire, an koma kan haske na sunna da shari'a. Haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gudanar da al'ummarsa har ya zuwa lokacin da ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To amma kafin komawarsa ga Allah ya ta shelanta ma al'ummarsa cewa fitintunu za su biyo baya, fitintunu za su mamaye al'umma, wanda yake waɗannan fitintunu kuma haɗarinsu ba ƙarami ba ne. Fitina idan ta faru a cikin al'umma takan ƙona addinin mutane. Mutum mai addini amma sai addinin nashi ya zama shiririta, sai kaga mutum garigan addini amma ya koma yana shirka ga Allah, kaga wannan addinin ya zama a suna kawai ya tashi daga addini, hakikanin addini. Idan fitina ta faru sai kaga ta ƙone hankalin masu hankali, sai kaga an koma ana tada irin na dabbobi na rashin kan gado na rashin tsari. Idan fitina ta faru a cikin al'umma sai kaga duk wata ƙofa ta alkhairi sai kaga an toshe ta, sai kaga ƙofofin sharri sun yaɗu, sai kaga wawanci da fasikanci da ɓanna ya faru a cikin al'umma, wanda kuma wannan fitinan tana iya kafirtar da mu'min, tana iya fasikantar da mutumin kirki, tana iya maida na Allah ya koma na banza, tana iya sanya mutum ya dawoma a cikin azaban Allah ba zai isa. Shi yasa irin wannan hadari da fitina take da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zaunar da sahabbansa ya nemi cewa lalle ku nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga fitintunu waɗanda suka bayyana da waɗanda suka ɓoye. A cikin hadisi manzon Allah ko sai yake ce muku ta'awwadu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batana, lalle ku nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga fitintunu waɗanda suka bayyana da waɗanda suke ɓoye, kamar yadda al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. To wannan yana alamta maka kenan cewa ashe fitina tana cin addini, fitina tana cin rayuwa, tana cin dukiya, tana cin lokaci. Misali ita ce fitinan demokradiyya, wannan domin ka hararo aka ce fitina ne ake ni dauki kawo fitinan demokradiya miliyoyi biliyoyin kudi nawa demokradiya take ci saboda kawai a gudanar da zabi zaka ga wannan kudin da take ci idan da an sanya shi a cikin harkan ilimi ko harkan lafiya to da an ci gaba daga inda ake rayukan mutum dubu nawa take ci kafin a kai ga kafa abinda ake nema mutuncin mutum nawa ke zuba sai kaga malami da kiman shi da mutuncin sa amma sai kaga an zubar mishi da mutunci a cikin tsari irin na demokradiya haka da lokaci nawa kake tsammani take ci awoyi nawa da mintoci nawa wannan misali ɗaya ne daga cikin misalan fitintunu irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan cewa za su faru a cikin wannan al'umma babu mahawa to menene idan sun faru za a gane cewa tabbas fitina ta afka ma al'umman musulmi al'umman musulmi ta tashi daga kan turba na annabta ta koma hauma hauma da shiririta ta yi ruko da kafirci da shirka da magunanci da bid'o'i da manya-manyan zulubai da ƙanananta al'umma ta koma tana zaune babu tsari ta tashi daga kan turban da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar sahabbansa a kai malamai suka ce akwai waɗansu manya-manyan abubuwa guda hudu idan kaga sun faru to wannan zamani da ake ciki ya koma zamanin fitina daga wannan lokaci kuma sai ka dukufa kai ta neman Allah subhanahu wataala ya kare ka daga fitina wacce ta bayyana da wacce ta ɓoye abu na farko shine lokacin da kaga ash-shubuhat shubuhoni sun mamaye al'umma me ake nufi da shubuha shine wato shubha abin da ake nufi da ita shine abin da ke hana mutum ya sami ilimin yaqini akan addinin Allah subhanahu wataala sai aka kawo waɗansu abubuwa masu kama da dalilai amma kuma ba dalilai bane wanda za su tada kai daga kan turban yadda manzon Allah da sahabbai suka rayu ya koma da kai kan wani tunani ko kan wani al'amari na daban kamar dai in kana so ka faɗe shi kawai a takaice sai ka ce duk wani ilimi duk wani tunani duk wata fahimta da za ta tada kai daga turban gaskiya ta maida kai turban ƙarya to wannan ita ake nufi da shubha duk wani tunani duk wata fahimta duk wani ilimi da zai tada kai daga kan turban addinin gaskiya yadda manzon Allah da sahabbai suka rayu ya koma da kai kan wata turba ko dai ta shirka ko ta bid'a ko ta manya-manyan zulubai ko talike ma duniya ko waƙi da addini ko ƙauyantar da addini ko wani abu mai kama da haka ko kuma fasikanci fafa zinace-zinace luwadi shaye-shaye ɗauke-ɗauke zubar da jini da makamantansu to duk wani tunani ko wani ilimi ko fahimtar da za ta mai da kai akan wannan turba to wannan ana kiranta fitina shine duk wani kafirci da kaga ya faru malamai suka ce duk wata kafirci duk wani kafirci da ka ganshi a duniya ya faru ne a karkashin shubha haka nan duk wani munafinci ko munafinci irin na da ko munafinci irin na zamani abinda nake nufi da munafinci irin na zamani shine wata muguwar aqida aqidan almaniya aqidan secularism wanda su secularism abinda suke nufi shine dole a bambance tsakankanin addini da rayuwa addini a cikin shi kawai a masallaci da makaranta amma ya ake fiyafa ba ruwan addini da shi ya ake neman kuɗi ba ruwan addini da shi ya ake soyayya ba ruwan addini da shi ya ake zamantakewa tsakankanin shugabanni da talakawa ko tsakankanin makwabta ko tsakankanin mazumunta babu hannun addini a ciki addini kawai sai dai in an zo sallah ko kuma an zo azumi iyayen da addini ke da cewa ke to wannan muguwar aqidar ta munafinci wacce take kafirci ne ana samun ta a jami'o'in mu da yawa waɗansu daga cikin ƴan bokan da basu cakuɗa bokansu da addini ba to sakan aqidantu da irin wannan muguwar aqidan wanda kuma ainihin ta munafinci to haka nan gurɓatattun aqidu da ke faruwa a cikin al'umma duka yana samo asali ne daga shubuhi idan ka ɗauki aqidan Rafida aqidan ƴan Shi'a wai yana son zai yi addinin musulunci amma ba ta hanyar addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya rayu da sahabbansa akai ba shi kai tsaye ne kawai ke sanya koma zuwa ga annabin ya dauko addini, kai wani lokaci ma addinin annabin ma bai isa ba, shi yana son ya dauko addini ne daga Allah subhanahu wa ta'ala kanki. Shi yasa sahabbai a wurin yan shi a duka tarihi in ka samu dan tsayin tsararru da basu wuce mutum biyar ba. Shi yasa alqur'ani da ke hannun musulmi a wurin yan shi'a ba alqur'anin da Allah ya saukar bane, shi yasa ba sai dare shi ba, ba ta haddan fa ba ma sa wani aiki da ke nuni akan cewa sun yarda da alqur'ani. Sallar da kuke da alqur'ani ba san ma ya tare ita ba, ba ka taba ganin wani masallaci a ce maka wannan masallaci ne yan shi'a ne. Saboda me? Da alqur'anin da sahabban da sahabisan da wani ne duk ba sai dare shi ba, to kaga shubuhohi ne ya cika kwakwalen su sai suka dauki wannan muguwar aqida ta kafirci da sunan kuma addinin musulunci. A gefe guda kuma akwai waɗanda su kuma sun aqidantu da aqidan cewa zafi addinin musulunci amma ba sa son bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin addinin addinin yan kalakatu ko yan qur'aniyuna kamar yadda ake faɗi a larabci. Su wai zafi musulunci amma idan annabi ya fassara sai su ce maganan banza ce, amma a daidai lokacin da yake su kuma nasu malamin yana zaune ya tara ɗalibai yana fassara musu, da aka fassarar malamin su yayi amma fassarar annabi kafirci, fassarar da malamin su yayi yayi amma fassarar da annabi yayi, za su yi maka wannan maganar banza ce kawai. Har suna zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faye surutu ya zama faɗi ba a tambaye ka ba, ya yi ƙare-ƙare a addini duk fitinan ma da ka gani a cikin addinin musulunci, saboda zakewan annabi ne yana faɗin abubuwan da ba a aike shi ba. Allah ka tsine wa irin waɗannan mutane. To wani wai haka ne yake musulunci, su ne ƴan kalaka su. Wani shi kuma yana nan addininsa yana ganin da zaran ka saba mishi a cikin fahimta to ka zama kafiri, da aka hukuncinka a kashe ka a zubar da jininka. Irin aqidan khawarij su ne waɗanda muka ɗauko gwanjansu a Najeriya ake kiransu Boko Haram. Duk wanda ya saba maka a fahimta kai ka ce a bita can shi ya ce a bita nan, kana saba mishi to ka zama kafiri. To ka zama kafiri mai hukuncinka a kashe ka. Kaga wannan duka miyagun aqidu ne, amma duk wanda kai bibiya a ciki zai ce maka ina da wani abu da na dogara da shi, ko na Qur'ani ko na hadisi. Tayu mataccen hadisi ya dako, tayu gurbataccen fasara aka yi, tayu wani abu ne ya rikitar da tunanin shi har wannan abin da yake tare da shi yake ganin kamar ilimi ya karkatar da shi daga kan turba na addini na gaskiya. To wannan sai a kira shi yani ash-shubha. To su kuma karkashin shubha ne duk wata bid'a da ka ganta a cikin addini ta bayyana. Wani sai ya ce maka bari mu zauna ni lazimi ni zikiri mu kwana muna zikiri muna la ilaha illallah ana rangaji ana waye, idan kai magana sai ce maka la ilaha illallah dai ba kyau, a'a bawon Allah la ilaha illallah tana da kyau amma bid'a ce ba ta da kyau. Kirkiro addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba shi ne bai da kyau. Shi a gurin shi wannan yana yin la ilaha illallah ne, kuma dan me ne zaka ce la ilaha illallah shi ba ta da kyau? To kaga shubha kenan, ya samu wata fahimta ko wani tunani wanda ya tada shi daga kan addini na gaskiya ya mai da shi kan gurbatacciyar hanya, hanyar da tana cin karo da tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To wannan idan ta faru a cikin al'umma sai a ce al'umma ta fada cikin fitina. To abu na biyu shine ash-shahawat, idan al'umma ce wato nutso a cikin manya-manyan zunubai, al'umma ta koma tana jin son zuciya, ba littafin Allah ke juya ta ba, ba sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke juya ta ba, kawai mene shugaba ke so da shi za a gudanar da ƙasa, mene liman ke so da shi za a gudanar da masallaci, mene mai anguwa ke so da shi za a gudanar da gari, da aka ba maganan Qur'ani ko sunna, kawai soye-soyen rayukan ɗaiɗaikun mutane. Mene mai gida ke so haka za a gudanar da gidan, ko da uwar gidan ta yadda ko bata yadda ba ni dai shi ne abin da nake so a matsayina na mai gida, to haka nan gidan nan zai gudana, ko kuma uwar gidan ita mai take so haka nan gidan zai gudana. To ina littafin Allah, ina sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba ta so ake yi ba. Soye-soyen rayuka idan ya mamaye al'umma to a lokacin nan ne kamar yadda malamai suke faɗi cewa bin son zuciya yana makantarwa kuma yana kuruntarwa. Mai bin son zuciya sai ya ɗauki abu baƙin ƙirin sai ya ce muku fari ne fat sai ga yayi muku wayo kun fahimci kaman fari ne bai san kuna nan kuna bin shi bane kawai kuna kallon shi ko ya dauki abu fari fadda ce muku baki ne kuma sai ya dauka duk mutane aka ke daukan shi a matsayin baki to haka bin san zuciyayi bin san zuciya shine zama kana yanka ma kanka kana cin gashin kanka ba ka bari Allah ko manzon sai ya yanka maka ballan kana shi to kaga anan za a samu banna da yawa da sako da yawa da ketar haddi da yawa da zalunci da yawa ya mamaye al'umma to idan al'umma ta fada cikin waɗannan matsaloli sai a ce al'umman nan ta fada cikin fitina ta fada zamanin fitina wanda waɗannan abubuwan guda biyu da shubuhohi da sha'awoyi sune al-Imam Ibn Qayyim ya tattauna su a cikin littafinsa Izafatul Aqan min masayid shaytan ya tattauna akan su mutakar tattaunawa ya kawo ɗansu abubuwa wanda Allah ya ba shi iko yadda biyo wannan littafi zai ga abubuwa masu alkhairi masu albarka da al-Imam Ibn Qayyim ya tattauna a cikin wannan littafi tun daga mujalladi na farko har zuwa mujalladin sabin shi yasa da al-Imam Ibn Qayyim ya kawo waɗannan fitintunu guda biyu sai ya ce to kaga waɗannan fitintunu guda biyu su ne suke haifar da fitina a cikin al'umma ya ce idan suka faru a cikin al'umma to ka ta fariyar fitina da babban musiba ta riga ta faru a cikin al'umma sai da kuma la haula wala quwwata illa billah ya ce kuma abin da ke taimaka ma faruwar waɗannan abubuwa shine raunin ilimin addini da kuma wato ainihin ƙarancin wayewa a cikin addini raunin ilimin addini da rashin wayewa a cikin addini da haka da jahilci da san rai idan suka haɗu shi kenan waɗannan fitintunu sun mamaye al'umma kenan sai dai kuma la haula wala quwwata illa billah a ƙarƙashin wannan kamar da nake cewa kaga na farkon can an samu kafirci da yawa an samu munafinci an samu zindiƙanci an samu miyagun aƙidu an samu bid'o'i wannan na biyu an samu manya-manyan zunubai zinace-zinace luwadi shaye-shaye ɗauke-ɗauke zubar da jini da makamantansu sannan ga bin san zuciya yana gudanar da al'umma to duk al'umman da ta tattara waɗannan abubuwa guda biyu ka ga mun abin da za ta iya cin mana sai ta riga ta faɗa cikin balbalin bala'i sai dai addu'a kawai Allah ya tsama ta yi abu na uku wanda idan sun faru za ka gane cewa lallai an faɗa cikin fitina shine idan ka ga mutane sun yi watsi da umarni da abu mai kyau da hani akan munanan ayyuka ko dai saboda rashin sani mutum bai ma san wannan mummuna bane ballanta rayi hana bai san wannan kyakkyawa bane ballanta rayi umarni ko kuma saboda kasala gashi ya san mummuna ne amma ba zai hana ba ya san kyakkyawa ne amma ba zai umarni ba ko kuma saboda tsoro ko saboda kana jin farjinin wani wanda ko da cancan shi kan farjinin shi ba sai ka ga mutum kiri-kiri ya je gaban wani babba mai arziki ko wani mai mulki yana ganin ana banna amma ba zai iya cewa ba ne yana ganin ba a yin alkhairi amma ba zai iya cewa a yi ba saboda mene saboda farjinin wansa to ko ma wani irin dalili ya sanya al'umma ta yi watsi da umarni da abu mai kyau da hani akan munanan ayyuka wannan al'umma ta fada cikin fitina haka nan idan kaga an yi watsi da ibada kaga ibada ba ta burge mutane ko dai ya kasance ba sa ibadan gabaki daya ko kuma in za su yi ibada za su yi ta ne gwargwadon yadda suka ga dama ba gwargwadon yadda shari'a ta tsara ba shine sai kaga cewa al'umma sallah mafi girman ibada ta fita a cikin tunanin in ma za a yi sallah to ina masallacin da ake shaf-shaf nan da nan a yi sallah kawai a tashi sawa'un sallan nan tana gyara fukata tana gyara aqidu tana kauda miyagun halaye ga mutum ko ba ta yi ba abin da ya damu mutum wannan sallah ana ambaton Allah nagartacce a ciki ko ba ambaton Allah ba ruwan mutum wannan dai sallar ta koma lami babu wani zaki babu wani gishiri babu wani yaji-yaji wanda zai kawata fada sallah ba abin da ya damu al'umma ko liman na cika rukuku da sujada ko bai cikawa ba abin da ya dame ni ko yana kyautata karatu ko bai kyautatawa ba abin da ya dame ni da kawai dai an dai yi sallar ya rage na abar an ga dama ya karba an yi dama maka ya karba ko ne sura ga idan kaga al'umma ta yi watsi da ibadu sallah ne azumuma ne ambaton Allah ne da sauransu to al'umma ta fada cikin fitina haka nan idan kaga al'umma sun yi watsi da tafarkin magabata
wancan da Allah ya musu magana. Idan ka ga al'umma ta yi watsi da tafarkin magabata, ba ta bin tafarkin magabata, ko dai a cikin aqidinta, ko kuma a cikin ibadunta, ko a cikin zamantakewa, sai ka ji mutum ya ce maka mu a al'adarmu in an zo neman aure ga yadda ake yi, ga yadda ake yi, ga yadda ake yi. Bawon Allah wace maganar al'ada, ana maganar shiriyar magabata, shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Kai kuma nan kana nan kana tuce ai mu a al'adarmu ga yadda muke yi, ai mu Fulani ga yadda muke yi, ai mu Inyamuri ga yadda muke yi, ai mu Bayelbe ga yadda muke yi, ai mu Hausa ga yadda muke yi, ai al'ada ta ce kaza. To wace maganar al'ada bayan ana maganar shiriyar Allah da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? To idan kaga al'umma ta koma tana tutiya, kowace al'umma tana tutiya da abin da ta gada, ta yi watsi da tafarkin magabata, to al'umma ta fada cikin fitina. Haka ne idan kaga jahilci ya mamaye al'umma, jahilcin ma mai zurfin gaske, to al'umma ta fada cikin fitina. Akwai wani misali da nake buga shi idan an zo irin wannan batu akan jahilcin da ta mamaye al'umma. Waɗansu mutane ne naga ana tutturawa a cikin social media, an tambayi wata baiwar Allah, an tambaye ta, an tambaye mijinta, su faɗi rukunnan addinin musulunci, shikashikan musulunci. Aka tambaye ta cikin shikashikan musulunci guda biyar ne. Na farko ta ce sarga da jama'a, na biyu sadar da zumunci, na uku neman arziki, na hudu haka nan ce ban kauranta da shiririnta. To lokacin da naga wannan, waɗansu abin sai ba su dariya, ni kuma abin sai naga fitina ce wannan babba. Sai na ce to in ma dai wannan, idan ma dai wannan wasa ne aka shirya, to mu bari mu mai shi da gaske. Ayi hakuri da Allah jama'a, ina mara bismillah. Muka ce bara mu mai shi da gaske. Wannan sai ba ni dama, sai na nemi waɗansu matasa, sai nake tambayan ɗaya daga cikin wannan matasan, ya kai shekara 24, nawa ne rukunnan addinin musulunci? Na ce 12. Ya ce wallahi 17, 17. A kuma dariyan kuke yi ashe, kuma dariyan kuke yi. Na rinƙa muku da Allah, kamata mu fashe da kuka ne ai. Musulmi ya shekara 20 da wani abu ka tambaye shi rukunnan addinin musulunci, ya ce maka guda goma. Yanzu wannan me kake jin za a iya cin ma da shi a cikin da'ira ta addinin musulunci? Rukunnan addinin musulunci guda 17. Haka nan muka ce lissafo, ya lissafo ban kauren shi da siriri can shi a gefe. Muka kira wata, ita ma bazawara ce, ta ma yi aure ta fito. Nawa ne rukunnan addinin musulunci? Ta kirfa, ta kirfa, ta kirfa, ta ce guda 5 ko kamun guda 5 ne ko 7. Ita ma ta kasa tabbatar da magana daya. Muka ce ta lissafo, ita ma ta fara nata lissafin na shiriri ta. Wannan ina son ku harawo irin yadda jahilci ya yawa a cikin al'umman nan. Kuma in kana son ka gane wannan, yanzu ka je ka tara matasan anguwanku, ka tambaye su nawa ne rukunnan addinin musulunci. Ba mamaki cikin kashi 100 wanda zaka tambaya, kila ka samu kashi 70 ba san rukunnan addinin musulunci ba. Ko ka samu waɗanda sun san rukunnan, za su ce maka guda kaza ne, amma ba za su iya kawo su duka ba. Ko wani ya ɗauko gabas ya haɗa da yamma. To yanzu irin wannan jahilcin da ya mana katoto a cikin addinin musulunci, to ya batun al'amarin imani kake jin za a riƙa samun damiji a cikin imani? Shi yasa ashe Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, mafi yawan mutane ba sa imani da Allah sai sun haɗa da shirka. Ashe irin wannan jahilcin ne ke sanya mutane suna faɗa zuwa ga shirka. Har wata ba ma gujiyan karin magana, a cikin Hausa ana cewa wai Allah ya ce kai tsafi ka samu lafiya ka tsuba, bayan inna Allah la ya'muru bil fahsha. Sai kaga mutane duk wanda ya samu wani position, ko a mataki na kasa, ko a mataki na jiha, ko a mataki na karamin hukuma, sai kaga cewa zuciyan kowa ta yadda cewa wani sai ya samu wani malami da zai tsaya a gefen shi yana bashi sa'a. In mutum ya samu sarauta haka, in mutum ya samu office kawai office kawai na aikin gwamnati fa ka zama director wai kana neman sai wani malami ya rika baka sa'a mace a gidan miji wai kana neman sai malami ya baka sa'a mutum ya bude kasuwa wai yana neman sai wani malami ya bashi sa'a sannan zai rika samun customers lalacewar mu ta kai ga wai har dalibi a jami'a wai zai jarabawa yana son ya ci jarabawa sai ya je gurin boka ya bashi sa'a ai duk mun ga irin wannan sun je gurin boka ya bashi sa'a wai ta ci jarabawa wai yanzu tunanin dalibin nan ya rude bai gane cewa karatu da jajircewa shine sirrin cin jarabawa ba wai ya je gurin boka boka ya ce to shikenan sai an samu maniyin wata fara kikkiawan yarinya fara kai tun anan kasan an saki layi to ya za a yi sai suka fara tunanin ajin su wace ce fara aka je aka samu fara aka shirya da ita ga abin da muke so ke ma in kika yi zaki ci jarabawa ki zo mu je gurin boka to ya za a samar da maniyin nata ka hararin da shedancin ke bibiyan junansa sai an yi zina kuma aka yi zina aka samu maniyin kuma aka hada wai da tsoron za a je a ci jarabawa duk irin wannan jahilcin ashe shi ke jefa al'umma cikin irin wannan tashin hankali mutum bai san cewa duk wanda ya shirka da Allah ya mutu mushriki kafiri ne shi da Abu Jahl da Fir'aun makomansa daya khalidina fiha abada ko da ya shekara 70 yana salla a sandare bai sallama ba ko da ya shekara 70 yana azumi bai sha ruwa ba ko da yana kofar dakin Ka'aba ne a sandare yana bautan Allah matukar da ya shirka da Allah bai tuba ma Allah ba kafiri ne to jahilcin wannan ya sanya al'umma da yawa sun fada cikin shirka to kaga irin fitinan da ke fada ma al'umma kenan idan kaga san duniya ya mamaye al'umma da tsoho da yaro da matashi da mace da namiji kowa yanzu duniya kawai akan duniya ba maganan halal da haram akan duniya kowa zai baza koman sa ne kawai yana neman ina zai tara duniya ina zai samu motoci ina zai samu gidaje na alfarma ina zai samu kaza ina zai samu kaza miliyoyi a cikin account wannan zai sanya duk abin da aka shar'anta masa zai je shi yasa da yana kaga yankan kai yayi yawa a yanke zakarin wani a yanke nonon wata a ce an yi luwadi ta kaza wani sai an dauke shi an kai shi kofar dakin Ka'aba a dauke shi a kai shi hotel yana kallon dakin Ka'aba wai ana luwadi da shi har ma ake ba mu labari cewa wai sai ya taka alqur'ani mai girma a kafafuwan shi a dakin da yake a hotel din da yake yana kallon dakin Ka'aba a luwadi da shi sannan bukata za ta biya wannan irin san duniya ne jama'a ya nuna maka al'umma ta fada cikin fitina idan kaga ana bin tafarkin kafirai an watsi da tafarkin annabi da sahabbai amma tafarkin kafirai shike burge mu yaran su shike burge mu kayan su shike burge mu wai har irin yau juma'a rana mai kima mai daraja kawai sai kaga matashi ya je masallacin juma'a da shi sai a t-shirt t-shirt din ma ba ta rufe shi duwawun shi in yi sujada tsagin duwawun shi ya bayyana akwai sallah tsarinci bai rufe ba wai a irin juma'a irin yau sai kaga wani shi ba ruwan shi sai kaga wani aski wani mutum ke yi wannan askin wane ne askin wani sahabi ne a'a askin wani kafirin America ne makiyin Allah makiyin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai wata barwa Allah bai taba ganin ta ta ci kwalliya t-shirt ta sa a cikin jikinta da skirt ana ganin saikin inda pant ɗinta ya tsaya rigan da ta sa ana ganin inda brazilian ta ya tsaya ta fito da gashin ta haka ta dan ya fadan wani abu haka tana tafe da wani yaro sai nake na bi ta sance mata assalamu alaikum sai ta tsaya baiwar Allah sai musulma ce sai mutsumutsu sai mutsumutsu da yake Allah sa tana da saurin imani sai ta ce ita ba musulma bace na ce wallahi na san ke musulma ce amma tsakaninki da Allah yanzu wannan shigan da kika yi kina jin idan da manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zai dawo yau ya ganki a haka kina jin zai farin ciki ko zai bakin ciki tace zai bakin ciki nace to ki kaddara da shedan yanzu zai bayyana shedan dai da kullum muke cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim kullum muna neman tsari daga gare shi da zai bayyana yanzu ya ganki a haka don Allah kina jin shedan zai yi murna ko zai bakin ciki tace zai yi murna nace to ke kin yadda yanzu ki bakanta wa manzon Allah rai ki faranta mu shedan ki tuban mu Allah ki istighfari ba daidai bane tace nagode Allah ya saka da alkhairi da ta tashi dawa sai naga ta dawo da hijabi wallahi alhamdul minna menene ke dibanta shigan kafirai kamar yadda yake ribatan maza kai ke ribatan mata ayyo a cikin masallacin yanzu inda a rurrufe kofofi da winduna a ce sai wanda ya larace sentence uku sannan zai fita daga masallacin nan in ba haka ba ma ki fiye nafi abada anan zai dawo ma tashin alkiyama to ba mamaki ka samu wadansu daga cikin mu shikenan an yi ban kwana kenan kuma sai tashin alkiyama amma inda ka ce ai sentence uku da turanci ina kyau tsammanin nan ko yaro dan shekara 4 5 6 nan zai iya sentence da turanci to wannan yana alamta maka irin yadda kafirai suke burge mu da yaran su ba aidi bane in ka iya yaran addinin musulunci da yaran su da dabi'an su da tafatin su da komai na su yake burge mu amma na addinin musulunci fa shi muna daukan shi kauyanci idan irin wannan ya faru a cikin al'umma sai a ce al'umma ta fada cikin fitina duk da a wanda kaga tana karkatar da mutane daga malamai to shedanci ne kuma alama ce dake nuni akan cewa fitina ta fada ma al'umma duk iya ko yadda malaman nan suka kai ga kurakuran su sai kaga cewa sun fi sauki fiye da wanda ba malamai ba a samu malami dan tasha to sai kaga tashancin shi ya fi tsafta fiye da wanda ba dan ba malami ba a samu malami dillali sai kaga kurakuran sa ya fi karanci fiye da dillalin da ba malami ba a sami ma'aikacin gwamnati malami sai kaga aikin gwamnatin shi ya fi tsafta sama da wanda yake ma'aikacin gwamnati ba malami ba to duk sauran sana'o'i ka dauko su sai kaga idan akwai malami a ciki nashi ya fi tsafta sama da wanda ba malami ba to amma shedan ba zai yadda ba saboda idan ya bakka da malami kana nan kana samun shari'a kenan gobe ana sa ran idan kai kuskure ka gyara in baka gane ba ka gane in ka rabu da Allah ana sa ran zaka dawo ka sadu da Allah to amma in ya raba ka da malam fa shikenan yanzu ya jefa ka baka da wani shari'a baka da wata hanya da zaka samu shari'a sai dai shari'ar shedan irin yadda Fir'auna ya rika gaya ma mutanen sa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad wai Fir'auna ma yana da shari'a ar-rashad da al-huda ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad wai shedan yana da aya Fir'auna yana ga mutane ni ina shiryar da ku tafarki madaidaici ne ina dora ku ne akan tafarki ko kuma hanya madaidaiciya to duk da awan da kaga tana karkatar da mutane daga kan a koma gurin malamai ko da ko malamin nin yake kuskure daya sai a zo a siyasa a ce maka ai wani malami an bashi naira 50 wani an bashi 100 ya karba shikenan daga wannan wai duk alkhairin da malamin nan ya a tsawon rayuwarsa da karantar da al'umma da ya shekara 30 40 wani shekara 20 shikenan yanzu saboda ya karbi kyautan wani shugaba so daya 100 ko 200 shikenan yanzu ya nuna wannan malamin ba na Allah bane da haka yanzu a kyale wannan malamin kawai a kama dan siyasa ne zai kai ka gaci shi kuma wancan malamin yanzu inda dai ya karbi kyautan masu mulki shikenan ba na Allah bane ka dubi irin wannan shedani yan fahimta to idan al'umma ta fada cikin irin wannan ta fada cikin fitina haka ne idan ka ga wato ainihin ukhuwa imaniya wato ainihin dan uwanta na addini na imani wanda zan iya salawantar da dukiya na da lokaci na saboda maslahanka kai ma zaka iya salawantar da naka saboda ni in ka ga ya kau kowa ya koma nafsi nafsi a cikin yaki da yahudu a karhun filistin ba abin da ya dame ka kai da ka samu albashin ka shike in uwanka musulmi suna dantana kuda a garin kaza ba abin da ya dame ka dan uwanka yana kwana da yunwa ko kai ko bai kwana da yunwa kai dai in ka kwashi shikenan shin wanda kuke sauran sallah da shi ya samu kayan sallah kai ba abin da ya dame kai dai tunda ka samu kayan sallan ka kala bakwai shikenan kowa ma ya rasa to idan kaga an fada cikin irin wannan hali mun fada cikin fitina kenan fitintunu sun mamaye al'umma babu addini sai dai kuma ainihin sarrai da ainihin abubuwa kuma masu batarwa to haka nan idan kaga shugabanni sun koma zalunci fafa kowa ya samu mulki ba din yayi hidima ga al'umma bane sai dai din me zai tara kaga mutum ba shi da komai ya samu mulki amma cikin shekaru hudu in aka ce a tantance abin da ya tara alƙalima ba za su iya rubutawa ba to idan kaga al'umma ta koma irin wannan zalincin shugabanni sun koma zalunci to an fada cikin fitina haka ne idan kaga addinin musulunci ya zama bako to an fada cikin fitina to abu na hudu wanda idan kaga ya faru sai a ce an fada cikin fitina shine idan kaga wato manya-manyan al'amura masu wato ainihin halakarwa sun faru to a wannan lokaci an fada cikin fitina idan ka ga kun gaskiya tana cakuduwa da mata ka ji wani ya fito kamun ne gaskiya amma sai ya dauko gaskiyar ne ya cakuda ta da mata sai ya kasance gaskiya da mata sun cakudu menene tauhidi menene shirka baka iya tantancewa menene bid'a ne cece sunna baka iya tantancewa menene ilimi menene jahilci baka iya tantancewa to a wannan lokaci an fada cikin fitina sai dai malamai kadai Allah ke haskaka musu tunda yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas ake kenan tunda da yawa daga cikin mutane ba san hukuncin ba to yayi nuni akan cewa kuma akwai daidaikun mutane sun san hukuncin daka babu wata mas'ala a duniya da zata faru wanda bata da hukunci ko da wancan hadisin yazo na akan wancan shubahat din yace ne la ya'lamuhunna kathirun minan nas mafi yawan mutane ba su san fitin tun da shubuhohi ba kenan akwai daidaikun mutane sun sani sune malamai a cikin al'umma to idan kaga an fada wannan zamani to shikenan an fada cikin wato zamanin fitina haka ne idan kaga masu da'awa akan kofofin wutan jahannama sun yi yawa duk wanda ya amsa musu kamar yadda ya zo a cikin hadisin Huzaifa za su jefa cikin wutan jahannama kamar yadda na bada misali a farko wanda yace zan yi addini amma ta hanyar Shi'a wanda yace zan yi addini ta hanyar kala kato wanda yace zan yi addini amma ta hanyar ni waliyyanmu ma fa san fa annabawa ina karban sakonni daga waliyai bayan Allah subhanahu wataala ya riga saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wani yace maka ina da wani malami shi ma yana iya tsatso yana iya gano wani abu a matsayin addini alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba san shi ba to kaga wannan ya nuni akan cewa kenan masu da'awa akan kofofin wutan jahannama suna da yawa idan kaga abubuwa da ke karkatar da mutane daga gaskiya sun yi yawa irin su social media kaga kiri-kiri yadda banna ta cika social media da abu na gaba mu hada shine idan kaga ana daukan labarai ba kan gado ba tantancewa wanda qur'ani ya ce walau radu ila rasuli wa ila qulil amri minhu la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da a ce duk labarin da yazo maka kafin ka ji ko ka yada sai ka maida shi zuwa ga ma'abotan shi a tantance shi tukuna a gane gaskiya daga ƙaryan sannan a yada to da yace alkhairi amma mutane kawai mutun yana ganin abu yanzu shi ma zai sharing yanzu zai yada sharri da ƙarya da ƙarerai to idan kaga irin waɗannan abubuwa sun fani a cikin al'umma ta fada cikin fitina shine sai ka ji idan ka bude gidan radio mafi girman labarai a cikin gidan radio shine wani ya kashe uwansa wani ya yi zina da uban wancan ta yi zina da ubanta wani ya kone gidan wancan ta yanke wa mijinta gaba wancan ta kashe in ka bude gidan radio kullun labaran kenan na sharri to idan kaga al'umma ta koma yada sharri to al'umma ta fada cikin fitina ya kamata ne a ce duk wanda ka taba cikin mu kawai ka ji hadisi da sunna sunan wani hula wata hula wai ta baka ji hadisi duk wanda ka dan taba cikin mu kawai ka ji sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani hukunci na addini amma ina sharri kana taba mutun ya labari ta ai jama'a yace da nafi a guri kaza wani ya labari ba jiya ne aka kama wata da cikin shege ba sharri ya cika harasan mu sama da alkhairi wallahi duk abin da ka faɗi ne sharri sai ka mana tashi a gaban Allah subhanahu wataala kuma sai an maka hisabi akan sa to idan kaga al'umma ta fada wannan to an fi shiga halin ni'yasu sannan idan kaga zaman lafiya ya balbalci a cikin al'umma ba zaman lafiya to al'umma ta fada cikin halin ni'yasu haka nan idan kuma kaga cewa fasadi da yawa ko a cikin addini ko a cikin rayuwa yawa ya nuna tsoron Allah ya nisa da mutane ya nuna ba a san Allah ba ana rayuwa ne kawai da baka in kace ina wanda ya san Allah sai ya ce maka ni amma bai san Allah ba hakikanin sanin Allah buran baka misalin sanin Allah subhanahu wata'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance duk lokacin da aka hada hadari kamar da nana Aisha take gaya mana duk lokacin da aka hada hadari tace manzon Allah ya gama sukuni zai shiga ya fita ya fito waje ya tsaya ya shiga daki hankalin shi dai a tashe yake nana Aisha ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina ce ba rahama ce Allah zai saukar mana ba manzon Allah ce kenan Aisha hadari ba rahama kadai yake saukarwa ba baki ji fadin Allah subhanahu wata'ala ko baki ga abin da Allah ya ma adawa ba lokacin da Allah yake nufin ya halaka adawa falam mara au aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna wal amsa Allah ya basu bal huwa mastaajaltum bihi rihun fiha azabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa aslahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi alqawma almujrimin manzan Allah tuna mana na Aisha lokacin da Allah yake so yayi ma'adawa ruwan azaba sai ya dauke musu ruwa sai da suka wahala suka galabaita kawai sai sama ta cika da hadari suna ta murna hadha aribun mumtiruna ai wannan jiragen ai wannan hadari ruwan za a yi mana Allah ce bal ku daina wannan maganar shine ma'anan bal ku daina wannan maganar ko kuna maganar ruwa ne ko Allah ce bal ku daina wannan tunanin mastaajaltum bihi abinda kuke ta roƙon Allah ya kawo muku ne kuke ta gaggawa menene rihun wata irin iska ce fiha azabun alim a cikin ta akwai azaba mai radadi wannan iskan tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha tana kiryarin din kauni ta gamu da shi da izinin Allah duk abinda ta gani sai ta ragargaza shi to shine wai ashe ke tsoratar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi fa kenan fallolan Allah fan sakon Allah amintaccen Allah amma yau hadari na ruda shi na tsorata shi cikin manan waye hadari ke tsoratawa ashe sanin mu da Allah sama sama ne kawai sanin mu da Allah sama sama ne to sai kaga cewa rashin sanin Allah yana jagorantar rayuwar mu da yawa to abu na gaba shine idan kaga sabani yayi yawa a cikin al'umma wanda sabanin nan na haifar da rarraba rarraban nan kuma wannan ya kaurace mu wannan wannan ya kaurace mu wannan in ba a tattake ba har yaki ana iya yi da kowace irin manufa kun tuna ina jin shekara nawa kenan akai jihadi a Kano da kankanin magoya bayan dan takara kaza ko dan siyasa kaza da dan siyasa kaza akai jihadi yaki da ake fito da makamai yaki wanda aka shar'anta mana mu yaki kafirai haka aka yi yan goyen bayan wani da yan bagoyen bayan wani da makamai da takubba da masu da adda aka fito aka je aka fafata jihadi amma fi sabilillahi fi sabilil tagut fi sabilil tagut jihadi yaki ka yaki musulmi kawai saboda kare siyasan wani wanda yake duk in an gama wannan siyasan a kasa su can bori ɗaya suke matsafi aka fito aka zubar da jinin musulmi a garuruwa da dama ana yin irin wannan Allah ya saka da alkhairi mala ya ce ko a wannan zaben an kona wasu a cikin gida yanzu nake kallon wani malami yana karatu shi ma ya ce abin ya so sani yake zuciya ya ce wai wani ne yana comment akan hukuncin da kotu ta yi a jihar Kano an karɓi kujeran wani ɗan siyasa an ba wani malamin yana karanta comment ne daga wayansa ya ce sai ya rubuta shi tun da aka kwace wannan kujeran daga hannun gwamna wani aka ba wani shi ya fara shakka akan wai Allah da suke bauta ma ko Allah gaskiya ne yace in ko Allah nan gaskiya ne to azzalimi ne ba shi da adalci shekara hudu muna addu'a Allah ya ba wa ni kujeran nan yau kawai da rana tsaka a zo a cewa kotu wai ta kwaci jama'a ku kalle irin wannan wai in dai Allah nan gaskiya ne to Allah nan bai da adalci azzalimi ne akan siyasan wani kololon abin da za a iya bashi a siyasan nan a bashi duniya a bashi gida a bashi mota a bashi kudi a bashi waye shikenan kuma ba lalle ya ci wannan duniyan ba Allah na iya karbar ran shi kafin ya ci wannan duniyan amma abin da yake gaya ma Allah kenan siyasan nan ta zo ta rarraba mu ta bata mu ta jefa mu cikin halin ni yansu waɗannan abubuwa idan sun faru jama'a an riga an shiga lokacin fitina نسأل الله السلامة والعافية. إذا كنت فانت أبو بوان دمك كاو تراك إيه تنتنشا شم منزو چكن زامن انفتنا كوب مزوبا باسينا شكا بان أمسابا باسينا شكا كوا فاد أمسابا كوا يارو اندي أسا غالو أنوان ننتك إيه تتن بيان دمك إيه زامن إيه تنتنشا شم منزو زامن انفتنا كوب مزوبا سو إن منزو زامن انفتنا ياكا ما تكرك أما عمالا دفتنا abu na farko ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala wurin neman Allah ya tsamar da kai daga dukkan wata fitina wacce ta bayyana da wacce ta bubu kaga Allah da yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tun dukkan addinin musulunci a cikin fatihatul kitab malamai suka ce idan ka dauki ayoyin da ke kafin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yabo kake ma Allah in ka dauki ayoyin da ke bayan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to kana ƙara gaya ma Allah irin taimakon da kake nima ne da hidaya da waye duk kana neman taimakon Allah ne shi yasa malamai suka ce da ibadanka da duk wani abu na cin nasarar duniya ko na lahira ko na addini ko na rayuwa sai in Allah ya taimake ka in Allah bai taimake ka ba addin da ka fi karfin shi ma sai ya fi karfin ka to yayin da ka fahimci cewa mun fado cikin fitina to yadda za ka yi shine ka marerece ma Allah kai ta addu'a ya Allah ina roƙonka duk yadda al'amura suka kai ga caccanzawa duk yadda zamani ya kai ya Allah ka tabbatar da ni akan tafarki madaidaici kai ta nana ta wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim sanin wannan Allah subhanahu wataala ya kawo wannan a cikin fatihatul kitab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim saboda idan Allah ya taimake ka dora ka akan shari'a to idan a fadan fafaro maka ke rayuwa in a fadan tsinannu yahudu Allah ka maida sharrin su akan kansu kake rayuwa sai Allah subhanahu wataala ya baka da shari'an ka dubin da annabi yaso ya shiga fadan sarkin Misra ba imani duk garin nan a lokacin nan ba mai imani shi kada ya shiga gidan nan ya rayu da imanin sa kuma har ya musulunta da dubun dubatan al'umma har yanzu gashi Misra tana tuce da addinin musulunci to idan Allah ya taimake ka babu wanda yake batar da kai a cikin khutbatul haja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu in Allah ya shiryata da kai babu wanda yake batar da kai haka ne in Allah ya barbawa cikin bata babu wanda yake shiryata da shi da haka sai kai ta addu'a addu'an ka ya zama kullun tutur kana addu'a kan Allah ka tabbatar da daga gama akan addinin musulunci musamman idan ka tashi da daddare za ka yi sallah akwai wata addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta cikin du'aul istifta addu'o'in bude sallah a cikin abin nan Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaybi wa shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim to idan kana nana ta irin wannan addu'a da sauran addu'o'i wadanda suke nuni akan kana neman taimakon Allah subhanahu wataala to Allah zai taimake ka abu na farko kenan abu na biyu duk inda ka ji fitina tana faruwa kai bakin kokari ka ja jikinka kar ka ce bari in je in gani bari in je in kalla bari in je ayi da mu bari in je in ba ido abinci ko kuma kiri-kiri ga wata yarinya ta taso ka a gaba, kace ai duk ina kallon ta ne kawai, ina jin ta ne a hankali na wane ita, wallahi bawon Allah baka isa ba. Kai kadan annabi Yusuf da ya fada cikin wannan matsalan, ai bai wadatacce ne annabin Allah bane, rarewa a guje yayi. Qur'ani ya ce wasabaqal baba uqaddir qamisahu min dubarin wa alfa ya sayyid haladil ba, rarewa a guje yayi, yana bude kofa tana jan shi har ta kare da ta yaga mishi riga ta baya. Da haka duk inda kaga fitina gudunta ake yi, gudunta ake yi. In baka fara cin kudin gwamnati ba, kar ka fara, kar ka ce to abin ne bari in ci bashi, bashi zan ci, Allah ya sani bashi zan ci, insha Allah ta'ala in na samu arias dina zan biya. Kaga kana fara cin wannan kudin ka shigo ba, ba wanda ya fara cin kudin gwamnati ya daina, babu. In kun san mutumin da ya fara cin kudin gwamnati ya daina, ku gaya mu. Ko wanda ya fara cin hanci da rashawa ya daina, kila kana jami'in tsaro ne, ko kai alkali ne, ko kai dan kafeliya ne, ka fara karban hanci da rashawa sai ka ce ai na tuba na daina, kai kar ka fara fitina ce. Ko mutumin da ya fara zina ya ce to bar dai ya zina nan a 2023, amma insha Allah 2024 shi ke nan zai kara yi, sai dai a ce maka kurungus kan kofi. Kar ka fara kai kanka cikin fitina. Jama'a musulmi, kila an fahimci wannan da kyau. Annabi Musa yana gaya ma mutanen sa, yace fa farartu minkum lamma khiftukum, saboda akwai zubar da jini a wurin, ana neman shi a kashi tsayawa, yace ai na dogara ga Allah, gudu yayi. Fitina ce ai, zubar da jini fitina ce, gudu yayi. Ko kuma kana ganin an curo wata fitina ta sabani tsakankanin mutane, ka tsakalkale, ka tsagalgale, ku ne yan fitinan nan, wallahi sai an cire wani, wallahi sai an tabbatar da wani, wallahi wani bai isa ba, wallahi sai an yi kaza. Ja da baya alhaji, in fitina aka fara ta, wallahi baka san inda za ta tsaya ba. Kaga yan Boko Haram da sun san wannan fitinan za ta kai ga cinye rayukansu da dukiyoyi, da ba su kwatanta wannan fitinan da suka dauko ta a wancan shekarun ba. A lokacin nan ana kakkuyi wannan fitinan, suna ganin mun tara makamai, mun yi kaza, mun yi kaza, mun yi training, mun yi kaza, kakkuyi wannan fitinan. Sai gashi ana fara fitinan, ko sati ɗaya ba a yi ba, sai ga shugaban yan Boko Haram a hannun hukuma, kafin ainihin ta ci rayuwarsa, kafin ai wannan rayukan da suka salwanta a Najeriya saboda fitinan Boko Haram ya wuce rayuka 20,000 da wani abu. Dukiya nawa aka salwanta tun daga lokacin nan Najeriya bata kara zaman lafiya ba har yau din nan maganar da muke yi da kai. Aka gama kes din Boko Haram, aka zo kes din tada bama-bamai, aka gama, aka zo kes din abin nan kidnappers, da yana har yanzu muna cikin wannan bala'i da tashin hankali. Da aka fitina in aka fara ta, baka san lokacin karewanta ba. Idan ka ga fitina ta doso ka, za ta ci addininka, raba ka zaga, ka zaga, ka zaga, ka gudu. Ka dau izina da kissan ashabul kafi da Allah ya ba mu a cikin alqur'ani mai girma. Su sun yi imani, amma garin kuma babu imani. Allah ya ce innam fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabbatna ala qulubin ifqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lam nad'u min duni ilahin laqad qulna idhan shatata haula'i qaumun ittakhadhu min duni alaha hayya wa qashin kissa. Da suka ga cewa za a fitine su a cikin imani, sun zauna a cikin gari, gudu suka yi, suka gudu da imaninsu. Da haka idan ka ga anguwanku akwai arna, akwai waye, za ana ribatanka, ka fara sha'awan zuwa coci, ko ka fara sha'awan ka rika zuwa biki a coci, to ka tashi daga anguwanka, dawo anguwan da mummune suke. In ka ga kana makarantar da yake an fara gaya maka ai Jesus ke kaza ke kaza ke kaza, to ka cire danka a wannan makarantar, a kawo shi inda musulmi suke karatu. In ya fada cikin fitina, kana ji kana gani, za ka ga abin ya kwace maka. Nakan ba da wannan akan ido na, aka taɓa yin wani bawan Allah da ya tafi ƙasan Ingila karatu, ya zo hutu wata shekara, ya daɗin gaske bai zo ba, sai ya zo gab da azumin watan Ramadan. Ina jin lokacin da suke gaisawa da wata dattijiya, sai take ce ma wanda suke tare da shi wannan ɗin, ya shirye shiryen baƙo irin da yanda Hausa suke gaisuwansu. Sai ta alhamdulillahi sai shi wannan dan injilin sai yace wani bako kenan sai yace tana nufin azumi sai azumi ne azumi kuma yace azumin watan ramadan challa bai gane ba yace azumi da ake yi a daina cin abinci a daina shan abinci na watan ramadan yace okay har yanzu ashe ana nan ana wannan abin kun gane ayya kun ina magana abu sai farka dariya yanzu wannan shi abin ku yi shi dariya ne ina son ne ka gane inda idan ta tuna ta doso ka nisance ta yanzu an kawo maka admission an ce zaka je kafa kaza zaka yi karatu amma ka lura ba Allah ba mu aiki ka zama mazinaci akwai yawa in ka zo addinin musulunci ma ka rena shi da ka je kasan nan kai karatu da ka zauna kai karatu a ABU kana dawa kana zuwa masallaci kana azumin watan ramadan wanne yafi maka shine abin da nake magana akai shi yanzu gashi ya tafi ingila a duniya yanzu ana ganin kamar ya daren matsara ya tafi ingila so da ya tafi ingila sai menene shi kenan sai menene sai lalacewa ya bar addinin musulunci wa ra'a zahiri to abu na biyu kenan abu na uku yadda ake mu'amala da fitina shine duk fitinan da kaga ta faru a cikin al'umma to ka tsaya ka bibiye ta ka fahimce ta da kyau ba a gaggawa ka fahimce ta da kyau ka gano daga inda ta taso da inda za ta kana halaka ka tantance maka abubuwan da ke ciki domin wata magana ta ɗaya daga cikin magabata ina jin ko Al-Hasan Basri ko Al-Imam Malik yace fitina idan ta doso babu wanda ke gane ta sai malamai in ta fuskanto ba kowa ke gane ta ba sai mutum ya ga haba za a yi kaza ai zan fita haba ai ba za a yi kaza ba ai ba za a yi kaza ba ai ba za a yi kaza ba lokacin da kuma abin zai riga ya faru shikenan malamai kadai ke iya gane fitina in ta doso amma in ta faru ta juya baya yanzu cikin mu nan babu wanda bai san hadarin Boko Haram ba amma kafin matsalan ta faru in ka ce mu wanda daga cikin ɗan Boko Haram in kuka dauko fitinan nan za ta ci rayukan ku za ta ci rayukan dubun dubatun da jama'a za ta zubar da dukiya kuma za ta maida tafiyan addinin musulunci baya za ta bata musulunci a idan waɗanda ba musulmi ba sai ya ga cewa a wannan ma kai ma kafiri ne kai ma sai an kashe ka to ga abin yanzu ya faru kowa ya gane wannan fasara amma a wancan zamanin kaga yanda Malam Jafar ke ta gogoriyo da mutanen nan su gane sun gane ko malami shi ya gane hadarin ya gane fitinan amma su jahilai sai in fitinan ta juya ba sannan suke gane ta shi yasa cikin alqur'ani ne girman Allah ce wa kadhalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin haka nan muke tantance ayoyi muke bayanin su dalla dalla daki daki saboda hanyar mujrimai ya bayyana maka karara to amma waye zai gane hanyar mujrimin kenan sai wanda ya gane ayoyin Allah ya gane irin yadda Allah ya yi bayanin su daki daki ya gane hanyar da ke sadar da bayi zuwa ga fushin Allah da azaban Allah ya kuma gane hanyoyin da ake bi a guje musu to kaga kenan yanzu wannan sai wanda ya san gaskiyan kenan sannan zai iya tantancewa kenan ba mamaki ni da ban yi karatu mai zurfi ba ba zan iya abin ba zai bayyana min karara ba tunda waka zalika da fasl ayati walitastadina walitastadina ma'anan shi litattabiha wa tatabayyan ta fito karara ta bayyana to kenan wanda bai san Allah ba za a iya gane wannan to idan kai ba za ka iya tantancewa ba kar ka ji wannan ƙyar ƙwaƙwalwar taka za ta iya tantance maka wallahi ba komai za ta iya tantance maka ba tunda akwai cikin mu nan wanda kila ko tafsirin fata fa bai iya ba a kullun ranan duniya sai ya karanta fata sau 18 ko a karanta yana ji ko ya karanta da kanshi sau 17 ko a karanta yana ji in ma ya hada da shafa'i da wuturi 20 in ya hada da rakatul fajiri 22 in ma ya hada da waɗansu nafil fili za a iya samun ƙari akan haka amma duk da wannan karatun da yake mafatiha sau 20 da wani abu kullum akwai wanda yanzu in ka tsare shi ka ce fassara mun fatihatul kitabi irin yadda ya kamata wallahi ba zai iya karanta maka ba zai iya fassara maka ita ba alhamdulillahi rabbil alamin me ma'ana al-alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gwani a cikin nukile wanda ya iya fassara irin yadda ya karanta a makarantun islamiya godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ne rahama ne jin kai maliki yawmiddin mu mallakin rantashin alkiyama ina wanda zai dan iya maka wannan fassarar shine gwani a cikin mu amma wane ne zai tafsirin Fatihatul Kitab? Tunda kaga Allah ya zaba Fatiha ya sanya a maimaita ta so 17 a cikin sallolin farilla, kai ka san ma'anan da ke karkashin ta ya wuce dan wannan karatun da ake masa islamiya ana ma yara. Akwai wadansu sakonni masu nauyi masu zurfi a cikin ta, amma mafi yawa ba mu san ta ba. To kenan kaga in dai kana son ka iya tantance ayoyin Allah sai ka san ayoyin, sai kuma ka samu ilimin tantancewa. To in baka samu ba fa sai ka koma gurin malami ne Allah ya tantance maka. To a lokacin nan ne zaka gane wannan ya dace wannan bai dace ba. Amma in kun yi la'akari da magana ta a farko, yanzu dan wani karamin al'amari yana zuwa, to ba malamin da ya isa ya tantance. Kowa zai zauna a dakali kawai za a tantance matsala a tashi. A dakali kawai, ɗan zaman dakali, wani zai kawo nashi, wani ya kawo nashi, wani ya kawo nashi, kawai sai a ittifaki. Shikenan kawai. To shi wancan malamin da ya tsaya ya fitar da nazari ya bincike mai zurfi, akwai malamin da zai kwana uku wallahi tallahi yana nazari akan wata matsala daya. Ya kwana uku ya salwantar da sama da awa 15 yana nazari, yana bincike, fito da natija. Kawai kai a zaman da kali kawai sai ka miƙe kafa ka ce ga wani maganan banza. Ba za a yin ba. Shikenan. To ban gashi Allah ya ce wa littastabina sabilul mujrimin. To sai za a yi ka gane hanyar mabannata. A shekarun baya can, shekaru kamar 10 da suka gabata, akwai malamanmu na addini wanda muka san su, manyan jigajigan malamanmu na sunna na duniya gabaki daya. Akwai irin su Al-Allama bin Baz. Duk inda aka ce Al-Allama bin Baz, kowa san malami ne na Allah, mai zurfin ilimi. Akwai Al-Allama Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kowa san malami ne na Allah. Akwai Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, a duniya ta tasa su a gaba ta da ilimin su da tsoron Allah su, duniyar sunna. Kawai rana daya da ake son a gurbata addinin mutane, a dora mutane akan ta'addanci, kawai rana daya aka kirkiro mutum washi Usama bin Laden. Rana daya, kai tunda kake baka taba jin an ce maka babban malamin addinin musulunci a Sheikh Al-Allama Usama bin Laden, baka taba jin wannan ba, baka taba jin cikin daliban ilimi ba. Wanda ya san tarihin Usama bin Laden ya san Usama bin Laden kawai mai arziki ne, dan CIA ne ma na America, yana hada-hadan makamai tsakankanin America da Saudiya. Ba wanda ya taba sanin shi a matsayin dalibi ballanta na malami. Amma rana ɗaya kawai sai ga Usama bin Laden ya rawani, gemun shi ya tunawa, kawai shi ma ya zama babban malami yanzu. Da haka yanzu ana son ne a nuna maka, idan Usama yi fatawa, to fatawan Al-Allama bin Baz ba ka isa ka kawo fatawan shi ba. Aka buɗe mishi media, aka buɗe mishi Al-Jazeera, duk da yadda aka ce maka wai ana yaƙi da ta'addanci a wannan lokacin, amma Usama bin Laden na iya faɗin saƙonnin shi a gidan rediyon Al-Jazeera, talabijin Al-Jazeera. A ina su Al-Jazeera suke samu waɗannan bayanan na Usama? Sai a ce maka Usama ya saki wani sabon bayani. Abinda Usama ke jan hankalin mutane shine shugabannin Saudiya kafirai ne, suna alaka da America, malamai sun shiru, su ma malaman gwamnati ne, wajibi a zo a yaƙi Saudiya. Mu yaƙi Saudiya mu kyale America? Ko ba ku gane matsalan ba? Wajibi ne yanzu a zo a yaƙi Saudiya. Idan aka yaƙi Saudiya, ku gaya min ƙasa guda ɗaya wacce take tafiya akan Qur'ani da Sunna a tafarkin magabata, tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai. Ko da ku da kurakurai, sannan kurakuran kuma har yanzu ga su nan, irin wannan sarkin da ɗansa, Allah ya shiryatar da su. Akwai miyagun kurakurai wanda ma ba waɗannan kurakuran a waɗancan shekarun a baya. Amma yanzu kullum Usama abin da yake kwaɗaitar da mutane a fito a yaƙi gwamnatin Saudiya. To mu yaƙi gwamnatin Saudiya, gwamnatin America da Rasha da Faransa, su kuma a kai su ina? Su wannan ai su ba su da laifi. Ku gane inda sharri yake fitowa. Kuma kai a matsayinka nawa ne zaka ce mu zo mu yaƙi wata gwamnati? A matsayinka na ɗalibi ko a matsayinka na malami? ba wanda ya san Usama a matsayin dalibi ballanta na malami amma ga fatawar shi ta take fatawar malamai to kai ka san akwai makirci a wurin akwai sharrin da aka dasa a wurin kuma da suka gama biyan bukatun su da Usama ba san kashe in kayan su ba dama abin da suke son su ruguza Afghanistan su ruguza Iraki su ruguza ina su ruguza ina su ruguza ina daga nan a ce ana yaki da ta'addanci a duniya su shigo Libya su shigo Africa su shigo ina duk su sassoke manya-manyan kungiyoyin da ke taimakon addinin musulunci a duniya kuma sun cimma manufansu shikenan da aka gama kuma an ce wato yanzu an kashe Usama kila kun gane jama'a ala ayi hal wannan shine yadda ake mu'amala da abun nan fitina abu na hudu yadda ake mu'amala da fitina duk inda ka zo zamanin fitina bawan Allah ka tsara harshenka da aikata aikatanka kar ya zama komi ka ji komi ka sani sai ka fada ko komi ka ji sai ka fada ka zama kana kiyaye wannan kwarai da gaske zaka ji abu guda 100 amma tsadini ka fada 1 ko 2 zaka fahimci abubuwa 10 amma kana ma iya jan bakinka ba zaka fadi ko 1 ba ba duk abin da ka sani sai ka zo kai sai ya madidi ba ai ma an ce kaza ai ma an ce kaza ai ma ba ai kaza ba ai ma an yi kaza to in dai kana da majalisin fira to tadi kuma dole ta fitowa shi yasa kai makanka qiyamul layl mana ka taƙaita makanka fira kan zumci gidanka in dai ba tilas ba ka shagaltar da kanka da wani abu mai amfani in dai ba tilas ba hadisi ya zo hadisin Abu Huraira yake cewa na haddace hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi jaka biyu yace jaka ɗaya ga yanin duk na yada muku hadisai ne akan sallah azumi waye yace amma akwai hadisan da na bar su in na fade su wallahi yanzu za a yanka ni me yake nufi hadisan da suke magana akan miyagun shugabanni azzalimai ga irin abubuwan da za su yi in sun zo kuma sayyidina Abu Huraira ya kai zamani irin waɗannan shugabannin in ya fito ya faɗi wannan tun za a kama shi a yanka a kayayyan kama ɗaliban duka ga baki ɗaya da haka dole ya haƙuri ya bar waɗannan hadisan ba ko ni ka sani za ka faɗi ba sayyidina Abdullahi dan Mas'udin wannan hadisi Bukhari ya kawo shi sayyidina Abdullahi dan Mas'udin yana cewa idan kai ma mutane maganan da hankalinsu ba zai kai ba to sai ya jefa waɗansu daga cikin su cikin fitina ko shi yasa bawan Allah kar kai abin da zaka jefa bayin Allah cikin fitina don Allah mu rika kiyaye harshenmu mu rika kiyaye gabobbanmu ba duk abin da ka jini ko ka sani sai ka faɗa ba ko duk abin da ka gani a social media sai kai sharing ko sai ka zo kai magana ai an ce kaza ai an ce kaza duk kai hakuri da waɗannan shirin bisa harshen nan na kai kasance yana da kima ba komai zai fito daga ciki ba sai abin da ka tattauna ka ji shi lalle lalle lafiya lau zai zama alkhairi ga wasu ne ba zai zama sharri ga wasu ba sannan kuma sai ka zama a mataki na gaba kenan ka zama kana da nazari kwarai da gaske duk fitinan da ta faru kar ka sallama ka mika mata wuya kai tunani ne zurfi ya za a yi arge ma wannan fitinan kaifi ko kuma a karar da ita ma ga baki daya babu laifi kai haɗin gwiwa da waɗansu mummunai waɗansu masu hankali masu kan gado dan ganin an samar da maslaha amma kar kai ta rura wutan fitina kar kai ta rura wutan fitina sayyidina Hassan radiyallahu ta'ala anhu lokacin da fitinan yaki ya faru tsakankanin janibin sayyidina Muawiya da sayyidina Hassan da sayyidina Hussein shi sayyidina Hassan da aka bashi mulkin suka ce kai ne shugabanmu dan sayyidina Ali ne radiyallahu ta'ala anhu da ya ga irin yadda ake zubar da jinin mutane sai ya ce to bari in je gurin Muawiya mu tattauna ba wanda ya san abin da yaje yi ya je gurin Muawiya ya ce yanzu idan na sauka a mulkin nan ka zama kai ne sarki kai kadai ni ba ni da rabo na haƙura da wannan mulkin shikenan an tsara jinin al'umma ya ce to na haƙura na sauka daga mulkin yanzu kai kadai ne shugaba ka wannanka amma ka mubaya'a yi mishi mubaya'a in kana son ka gane wannan ka gane irin gwanintan da yayi babu gwaninta irin ta a duniya a yau ka je ka samu Tinubu a yanzu ka ce Tinubu kai dai musulmi ne oyo ka ce da la ilaha illallah muhammadur rasulullah eh to dan girman Allah ka kalli addinin musulunci ka hakura ka bar ma wani mulkin nan naka kana jin zai yi to billahi allazi la ilaha illa huwa ko ne anguwa nan ka je ka ce ne anguwa ka hakuri ka bar mu wani sai an kai ruwa rana ko kuwa to ko sakatare nan ka ce mai to sakatare da Allah sai sakatare da Allah ka hakuri ka bar mu wani sai an kai ruwa rana shi ko fa sarki ne na musulmin duniya gabaki daya ba na kafa gaba ba na kafa daya ko kafa biyu ba amma yayi da yanzu ya dawo faran hula ba shi da mulki ko cikin ministoci ba shi ba shi daga cikin signatories akan check ba shi da kawai yanzu ya koma gefe guda ne zai bauta ma Allah saboda tsari jinin al'umma to haka ya kamata to sannan kuma sai ka dauki mataki na biyu sannu kar duk abin da yazo maka kafin ka natsa ka gama fahimtar shi clear kace za a fara daukan mataki in ma ka dauki matakin kai hakuri ka je gida ka kwana kana addu'a ya Allah mataki kaza da za a dauka Allah ka sa mu cimma alkhairi Allah ka sa kar fitina ta biyo baya ko cikin addu'an mutuwa addu'an sallan janaza zaka ji manzon Allah yana Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu ya Allah kada ka sanya mutuwan wani ta zama mana fitina akwai wanda mutuwan shi kan zama ma al'umma fitina sai ai ta yaki yaki ai ta zubar da jini sai kaga al'umma ta kasa zama lafiya to ballantana wani mataki duk da kake jin za a dauka wanda ka san rai baya so to kar ka bi shi sau da kafa ka zauna kai ta addu'a ka bi abin cikin natsuwa tukuna a cikin wani akari na sayyidina ali yana cewa la takunu ujalan kar ku zama masu ujala masu garaje da gaggawa wa mazayi'a kar ku zama wato masu yawan yada sharri duk abin da kaji ka yada duk abin da kaji ka yada jozoran kar ku zama masu shuka fitina kuna bata ruwa yace saboda a bayan ku akwai wata fitina da bala'i da zai zo wanda yake da abubuwan da kuma yake masu nauyi haka nan sayyidina Ali ya faɗi to cikin abubuwan da suke ce maka mutum idan fitintunu sun faru ya tsaya akan tafarki madaidaici akan tafarki madaidaici shine mutum ya tafafuta kan imani na gartace duk halin da ake ciki kai makan ka shimfida ka fata gora tun kafin ranar tafiyanka ka samu ilimi na gartace wanda zai baka ingantacciyar akida kuma imaninka ka rika jaddada shi lokaci bayan lokaci kana bibiyan imaninka kana aikin da zai karfafa maka imani domin imani yana rauni kuma imani yana karuwa to duk abin da kasan zai karfafa imaninka to kai ta addu'a daga ciki har akwai addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa fa sallallahu ta'ala an yujaddida al-iman fi qulubikum ku ta roƙon Allah ya jaddada imani a cikin zukatanku manzon Allah ce saboda imani na tsufa a cikin zuciyar dan adam kamar yadda kasan tufafi na tsufa jiya tufafin ka sabo ne kal amma bayan shekara ɗaya biyu kayan ya tsufa to haka imani yake in ba kana yin abubuwan da kana bibiyan imanin kana gyara imanin kana karfafan imanin ka ba sai akai lokacin da yake imanin ka ya zama outdated an gane yayin irin wannan imanin naka imanin ya tsufa da ka kowane irin shari'a aka zo maka da shi kana iya karba shin abadan da zaka samu domin ya taimake ka akan ka tsaya akan tafarki madaidaici shine ka samu al-ilmun nafi'u ilimi mai amfani ilimi mai amfani matakin farko shine ilimin tauhidi duk wani ilimi a duniya yana mara ma ilimin tauhidi bayani to ka sami ilimin tauhidi ka shaka konkwada ka shashi sosai ka shaka koshi duk iya inda bala'i da fitina da tashin hankali ya kai kana nan da imanin ka saboda kana da tauhidi a tare da kai to daga nan sai kuma ainihin wato ilimi na sunna da sauran ilimomi na sanin hukunce na shari'a sannan abu na uku shine ka zama kuma kana kyawawan ayyuka kar ya kasance kai kiyamul layl ba ruwanka da shi kai kaza ba duk abun da yake kasan an ce maka abu kaza abin alheri ne Allah yana so to kai ta bakin kokarinka kana aikatawa sannan ka fuskanci ibada domin wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al ibadatu fil harji ka hijratun ilayya ibada a lokacin fitina to kamar hijira ne zuwa gare ni wato Allah zai baka hijiran masu hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin irin ibadun da zaka mai da hankali akai duk ibadun da take da alaka da tsarkake zakata kamin neman ilimi na tsarkake zakata ka warke da gariya ka warke daga hasada, ka warke daga mummunan zato, da san duniya da makamantansu, ka sami ilimi mai amfani, ka san Allah, ka san sunayen Allah da sifofinsa, ka rika tadabburin Alkur'ani mai girma. Waɗannan ilimomin za su tsarkake maka zuciyarka, za ka zama mai tsaftatacciyar zuciya. To ka sami irin wannan, sannan ka kiyaye, muna kawo nau'o'in ibadan da za ka mai da hankali a kai ne, ka kiyaye farillai, ka kiyaye wajibai. Saboda wancan hadisi da manzon Allah yake cewa, Allah subhanahu wataala yana cewa babu abin da bawa zai ya kusance ni kaman yayi abin da na faranta mishi, daga nan bawa ba zai gushe yana kusanta na ba matukar da yana aikata na filfili har sai na kaunace shi. Sannan ka mai da hankali akan qiyamul layli, a cikin dare kar a ce dare ya shiga har ya fita, kai ku karanci da kai shafa'i da wuce, kar ka zama jifatun bil layli himarun bin nahar, da rana ka zama jaki kana ta faɗi tashi, da daddare kuma ka zama mushi ba za ka tashi ka ambaci Allah ba. To mutum ya maida hankali akan qiyamul layli, mutum ya maida hankali akan ambatan Allah subhanahu wataala, harshenka ya zama danye da ambatan Allah. In kana zaune baka komi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, istighfari, salatin annabi, da ire-iren waɗannan abubuwa, karatun alqur'ani mai girma, kar ka zauna dai kawai ka zauna sai dai kawai kai ta chatin kai tawaye ka bata ma kanka lokaci. In ka dan taba chatin din abu mai amfani, to dawo kuma ka ambaci Allah. In mace ce tana gidanta tana girki, tana wane ne, tana ambatan Allahnta, kana driving kana tuka babur ka ambaci Allah, kana gona kana huda kana Allahu akbar subhanallah walhamdulillah, wannan zai ce make ka. Sannan ka yawaita addu'a na neman Allah ya tabbatar da dagadaganka akan gaskiya, kamar yadda alqur'ani mai girma ya kawo mana, rabbana ghfir lana dhunubana israfana fi amrina wa saddid aqdamana wansurna alqawmil kafirin, da ire-iren waɗannan ayoyin. Annabi yana addu'a, Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udhu bika min sharri fitnatil masih ad-dajjal, yana neman tsari daga fitintunu na sarari da na boyansu. Sannan ka rika umurni da abu mai kyau, kana hani akan munanan ayyuka. Sannan ka rika yin da'awa a tafarkin Allah, duk lokacin da kaga dama ta samu abinda ka sani gurgudu ka sanar da wanda bai sani ba. Ƴaƴanka ne, matanka ne, iyayenka ne, makwabta ne, wato talakawanka ne a wurin aiki ko a anguwa, abinda Allah ya sani shi ka na gaskiya kai ma ka gaya musu. Sannan ka rika bakin kokari kana ciyar da dukiyanka fi sabilillah, ka taimaki talakawa, ka taimaki ƴan uwanka, ka taimaki addinin musulunci, gina makarantu da masallatai, tallafa ma manjan nareto ne, share masallaci ne, da ire-iren waɗannan abubuwan, ka taimaki al'umma, ka taimaki addini. Sannan ka riko da littafin Allah subhanahu wa ta'ala, ka fahimci littafin Allah, kai kuma yi aiki da shi gwargwado, ka tsare sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Sannan ka rika zama da mutanen kirki, ka rika ɗaukan karatuttukanka daga malamai na Allah wanda kake kyautata musu zato. Sannan kuma duk inda taimakon addini ya zo, to kakka tsaya wai sai an gayyace ka. Addini ba na gidan su Malam Umar bane, ba na gidan su Liman bane, ba na gidan su Ladan bane, addini na Allah ne. Duk lokacin da taimakon addini ya taso, je ka kai kanka ne, ko da kaga ana maka babakire ana son a hana ka, shigar da kanka ka kutsa da kanka ne, sai ka taimaki addinin musulunci, domin addinin musulunci ba addinin kowa bane, addinin Allah ne. Sannan kuma ka rika yawaita karatu cikin tarihin mutanen kirki na daga annabawa da sahabbai da sauran salihan bayin Allah. Wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusaddatu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Sannan karka aiki da shari'a, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tafdita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wal hadaynahum siratan mustaqima. Abu na goma kuma duk halin da ake ciki ka lizance jama'an musulmi, karka yadda dan kankanin abu ya sa ka ce to shikenan ni bana ƙara ma tafiya da su, ba bana da su, ba ta sallah da su, dukkan yance musulmi kada da zar rayuwata. Wallahi duk wanda ya bude maka shi wannan kofan, to ya sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kura tana ci ne daga akuyan da ta bandare, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yadullahi ma'al jama'a, hannun Allah yana tare da jama'a. Sannan kuma ka sani cewa manzon Allah sosai ya faɗi cewa la tajtami'u ummati ala balala, al'ummata babu yadda za a yi ittifaki ta hada kan bata. Da haka idan al'umman nan yankin nan suka hadu akan abu kaza daidai ne, kar ka saba bawan Allah, ko da kana ganin an saba ma fahimtanka, ko da kana ganin an cutar da kai, ko da kana ganin an maka ba daidai ba, ka daure ka canza zuciyanka, ka tafi tare da al'umman musulmi, anan ne cin nasara na duniya yake, da kuma cin nasara na ranar tashin alkiyama. Ala ayi hal dai na tsallake abubuwa da yawa, nayi abubuwa a gurguje, abinda muka fadi daidai Allah ka bamu lada, abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana, Allah ka tabbatar da digadigan mu akan gaskiya, ka rayar da mu akan ta, ka tabu rayuwar mu akan ta a ranar tashin alkiyama. Allah ka tura da mu a tutan masu gaskiya, fi maqadi sadiqin inda malikin muqtadir, wa sallallahu baraka.